Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban karamar hukumar mulkin Dade County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa 13 ya ruguje ranar Alhamis, ta faɗa a jiya Asabar cewa wata wuta da ke ci a can ƙasan ginin na kawo cikas a ƙoƙarin da suke yi na ceto mutanen da suka makale a baragusan ginin, kuma suna fuskantar babban ƙalubale wajen gano wurin da wutar ta fara. Daniela Levin Kava ta faɗa wa manema labarai cewa jama'an aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar, kuma ba a iya gano tushen wutar ba. Jama'ai sun faɗa a jiya Asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun bayan da ginin ya ruguje ranar Alhamis da misalin karfe 1:30 na safe a gogon yankin, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane akalla 4. Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan, masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati suka dunguma kan titunan birnin Bangkok, suna neman Prime Minister Prayuth Chan-o-cha ya yi murabus. Gangamin da aka yi jiya Asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattara a wajen ginin Majalisar Dokokin Kasar don bikin cika shekara 89 da barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai bin kundin tsarin mulki. Gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi ranar Alhamis shi ne na farko tun bayan sake bazuwar cutar COVID-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan Afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Daruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa jiya Asabar, inda suka yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya don ƙara yin matsin lamba a kan gwamnatin kasar. Masu zanga-zangar sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu a kan yadda gwamnatin ta ɗauki matakan yaƙi da annobar COVID-19 da kuma rabon rigakafin cutar. An ga wasu ɗauke da alluna da ke caccakar rigakafin kamfanin Sinovac da China ta haɗa, yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota-kwana tare da toshe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar. Ziyarar kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke yi a Turai za ta kai shi birnin Rome daga Paris a yau Lahadi don ganawar kwanaki da manyan shugabannin kasar Italiya da Papa Roma Francis da wata kungiyar shugabanni 20 da kuma jami'ai a matakin ministoci. Bayan da aka marabce shi a Faransa da Jamus, Blinken zai isa Rome daga Faransa a yau Lahadi idan ya gana da ministan harkokin wajen Italiya da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an ofishin jakadancin Amurka. Blinken da ministan harkokin wajen Italiya Luigi Di Maio za su jagoranci wata ganawa da za a yi akan haɗin gwiwar kasashen duniya don yaƙi da ƙungiyar ISIS a birnin na Rome gobe Litinin, inda zai kuma gana da Prime Minister Mario Draghi da shugaba Sergio Mattarella don tattaunawa akan yakin basasar Syria da kuma bukatun agajin jinkai a kasar. Nau'in cutar coronavirus na Delta ya jefa kasashen Australia, New Zealand da Bangladesh cikin wani yanayin dokar kulle tare da kuma wasu sassan kasar Portugal. Ko a kasar Isra'ila, inda galiban al'ummar kasar aka yi masa rigakafin cutar, an sake maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a wuraren jama'a. Nau'in cutar da aka fara ganowa a India, yanzu an gano shi a kasashe akalla 85, kuma shi ne ya fi saurin yaduwa a cikin sauran nau'ikan cutar da aka gano ya zuwa yanzu, kuma yana yaduwa da sauri a tsakanin mutanen da ba su yi rigakafi ba, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus. A Sydney, birni mafi girma a kasar Australia, jiya Asabar aka shiga dokar kulle ta tsawon mako 2 saboda karuwar masu kamuwa da COVID-19 cutar da coronavirus ke janyowa.
Na labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA wanda a yau zamu ci gaba ne da muƙabalar da muke yi akan harkar man fetur tare da babban daraktan ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolokyari da sauran manyan bakinmu, mataimakin sakatarin ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir da Comrade Ibrahim Garbawala da kuma sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Sai mahalarta zauren da suke tambayoyi, mai tambaya na gaba zai gabatar da kansa.
Sunana Buhari Musa Kumriya, shugaban kungiyar murya ma'abota kafafen yaɗa labarai don ci gaban ƙasa. Godiya ta musamman ga sashen Hausa na murya Amurka wanda suka shirya mana wannan irin taro. Fatan alkhairi ga manyan bakin da aka gayyata a wannan zauri namu mai albarka. Tambaya ta ga babban bako shine, mun ji ya mana karin bayani sosai ta yadda aka janye tallafin man fetur da iya wanda mutanen da suke mora, wanda mu yayi bayanin sa ya nuna tabbas mu talaka ba mu muke mora wannan tsari ba. To amma kuma na so a ce mana bayani akan yadda wannan kuɗi da aka cire zai shafi rayuwar mu kai tsaye. Wannan zuwa wannan taro ina nema mai girma ya mana dan bayani akan waɗannan kuɗaɗe da aka cire, yanda kuɗaɗen za su koma kan mu kai tsaye. Tambaya ta biyu ga babban bako shine, a yankin mu na arewa ko kuma Najeriya gaba daya akwai depot da ake lodin mai, zuwa yanzu za ka ga cewa ana watanin ba sa aiki. Za ka ga cewa motoci ne suke dauko mai din nan daga guri mai nisa. Za ka ga cewa akwai yawaitar hadari da ake samu, yana haddasa kashe tituna a cikin kasar nan tamu. Shin me wannan kamfani yake yi na magance irin wannan matsala? Ina yawa al'umma fata alkai da fata Allah ya tashe mu lafiya.
Kan ansa wannan tambayar naka, bari ni wannan shimfida ga wanda yayi magana na cewa komai ya faru kungiyar kwadago ake kallo da shauransu. Wannan haka ne, abinda ma ƴan Najeriya ba su gane ba shine mun kungiyar kwadago ta Najeriya, mun kungiya ce ta ma'aikata. Abinda ake cewa Congress ne mu. Akwai kungiyoyi kashi-kashi, kungiyoyi muna da sama da 70 da wani abu wanda suka haɗu suka dunkule sai aka zama kungiyar kwadago ta daya. Kungiyoyin nan da muke da shi kowane sashi ya taba shi. Shi yasa ita kanta NNPC muna da union din da ake ce ma Anupang, wanda ina jin shi GMD ya sani. Akwai kuma Pengasin, akwai sauransu. Haka kungiyar drebobin na nauku shine PTD, wato Petroleum Tankers Association. Duk suna nan amma a ƙarƙashin mu suke. Wato duk wani korafi ana bi ne mataki-mataki. Amma duk da haka naji korafin zan je in yi magana da shi, wato Comrade Williams na Nupan kenan, wanda kuma ina jin zai jawo hankalin shi shugaban ma'aikatan drebobin kenan, suna da nasu union din. So za mu jawo hankalin sa mu ji dalili kuma mu yi maganin wannan abu insha Allah. Magana da ake na maganin cewa in shugaban kasa ko gwamnati ya karin mai kungiyar kwadago ita ce kadai da za ta je ta yi fana da shauransu, eh haka din ne. Mutane ba su fahimci wato yawancin ayyukanmu ba. Muna da abin da ake kira constitution namu, kuma kanmu guidelines din mu, yau kundin tsarin ita kungiya. Ba wai kawai da gwamnati ta ce kaza ka mu fito titi mu ta ihu mu ce a gashi ba, a'a. Kungiyar a dokan mu ba mu daman daga abu ya faru mu rubuta ni. Mu rubuta sai mu nemi a zauna, wanda muke kira dialogue. Duk abin da aka yi, correcting abin da kake so 100% shi ka samu baya cikin tsarinmu. Duniya kuma haka tsarin take. Muna karkashin kungiyar kwadago ce ta ILO, wato International Labour Organization. Duk duniya muke. So duk abin da zamu yi muna yi ne na abin da doka ta ce. Ba wai kawai da gwamnati ta ce kaza sai mu titi mu abin nan ba. Kuma abin da mutane fahimta ba, wannan dalilin majan yajin aikin mu, abin da ƴan Najeriya ba ta ba muna ta gaya musu gani. A mun saki an yi wannan yajin aikin. Da ake tabbatar ma kai kanka yanzu ba za ka iya samu zarafin ka zo ka zauna a nan gurin ba.
To muna godiya Comrade Nasiru Kabir na kungiyar kwadago ta ƙasa. Yanzu bari mu ji ta bakin babban darakta a ma'aikatar man fetur, Mele Kolokyari.
Kada a manta cewa ita refinery wani sana'a ce daban take, wanda kila lokacin da ya fada bai fahimci halin da ake ciki ba, kuma shi ba ma'aikacin refinery ba ne. Wannan ba ta kasance ba, aka ɗauko tsari da 2010 tun lokacin shugaba Jonathan cewa a ja kira wanda suka kera wannan refinery su dawo su gyara mana wannan refiner domin ta dawo halin da ake bukata. Sanin kowa ne, idan ka sayi mota misali Toyota, bari mu dawo da kowa ma zai fahimci wannan abun. Ka sayi mota Toyota, bai yiwu ka ce sai an kawo Toyota daga Japan su za su gyara maka mota. Kaga tsari ce da ba a yi tunani a kai ba, aka ta jan wannan tun 2010 aka ta ja har zuwa lokacin kacuku da yake ta tun da an dauki wannan sarin sai ga aka kama wannan tafiyan. Sai wanda suka gyara suka ce su fa ba makanikai bane, aka ta ja da su har zuwa 2018
aka kasa kammala shi har zuwa yau, har zuwa shigowa mu wannan aikin da nake yanzu. Dalilin shine shi wanda yake gyara refinery shi ba aikin shi bane da yake ma gyara refinery, kuma akai wannan kuskuren suka ki zuwa suka ce mana ai agent za su ba mu aiki da su, kuma babu bambanci yan jam. Kuma a wannan sana'an sanin kowa ne, akwai wanda aikin su ne gyara refinery, ana kira su EPC contractors. Shine muka canza tsarin nan muka ce su dawo mai aiki da su, su tabbatar cewa wannan gyara an shi ta yadda ya dace. Kuma yau halin da muke ciki, gwamnati ba ta da mahalin da za ta dauki ita kwashi kudi ta sa wannan gyara refinery nan. Muka ce to za mu nemo bashi, a bashin nan ta yan kasuwa wanda za su zo sa kudin su a cikin wannan jari refinery nan ta yi aiki, mu gudanar da wannan refinery tare da su, a karshe su fidda kudin su daga riban da wannan refinery za ta yi. Babu kowane gwamnati za ta shiga wannan harka. Kuma karshe idan aka yi wannan gyara an kai karshe inda za a iya ce wannan refinery ta dawo hannun gwamnati, kuma a yi tunanin ta ma za a yi da shi. Misali akwai abin da ake kira shi LNG, sannan kowa ne kamfanin da muke sarrafa gas ta yi aiki. Wannan tsarin da akwai jarin gwamnati, akwai jarin kuma shawara da kullum muke ba gwamnati shine a kai ga wannan matsayin a kammala shi. Zabi daga ja muna ganin muna kan hanyar da za a samu kwanciyar hankali, kuma na yi imani cewa ba nan da daɗewa ba za a ga wannan riba abin da ake yi, kuma mutane sai su ce su waiwaya su ga cewa an kyauta musu.
To mun gode kwarai da gaske babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mele Kulo Kyari. To mun kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗaya, amma kafin mai sallama bari in miƙa na'urar magana zuwa ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, ya yi mana jawabai sannan kuma mu dafa shiri.
Idan muna samun shugabanni wanda suke jagorantar manyan kamfanoni da ma'aikatu na ƙasa baki ɗaya, wannan shine kuldin kamfanin man fetur, ba wani a saman su sai shugaban ƙasa. Saboda haka abinda kuka ji wurin sakamakon wahayi ne ya sauka a kanku dangane da man fetur a Najeriya. Saboda haka muna godiya gare shi kwarai da gaske, kuma muna fatar wannan ba shine bayanan su ta ƙarshe a wannan lokacin. Mun sai na daga ƙarin aiki domin duk wanda aka hannunta a man fetur din Najeriya a hannunta mishi matsaloli. Ɗaya daga cikin abubuwan da na so in ji wani ya tambaya ban ji an taɓo ba shine wani abu da na shigo Najeriya na ji mutane sa ta korafi a kansa ta yaya za a ce za mu sau mai daga Nijar, kallon matsayinmu da Nijar, da ganin kuma yaushe Nijar ma ta samu mai. Najeriya kun san ta ƙaurin suna a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da man fetur, da Allah ya azurce su da man fetur. Nijar duka shekarun ta ta samun man fetur ba na ji da akan shekara 10 ban sani ba. In ma an yi din ma dai ba mutane suna sa ran ba za a kwatanta yawan man fetur din Nijar da na Najeriya ba. Kuma na ji ya fara maganar ƙoƙarin da ake na faɗaɗa ayyukan masana'antu na man fetur. Kuma ya ce ko da an gyara waɗannan kuɗin da kowa yake cewa a gyara ɗin ba za su yi sa ba, domin ba za su ba da kamar 18 kashi 18 ne na wanda ake bukata ko yayin da abin da ake nema ya kai 50. yawa. So muna fatar cewa irin wannan bayanai, domin in ana irin wannan bayanan kamar da shi shugaban Kwadugo ya fada, mutane za su sani. Idan mutane suna da ilimin abin da ake ciki, to watakila korafin mutane ma zai ragu. To makasudin wannan zaure na sashen sunan mara Amurka kenan. Kuma mun ji dadi da yake abin ya zo daidai lokacin da za mu fara wani shiri wanda zai ba da damar ƙara lokaci ga samun jin duk ta wanda suka yi maganganu. Da ayi mintoci kalilan muke da shi, amma yanzu mun zare kowane mako a ƙarshen mako za mu dinga ba da dama a ji wannan bayanan da aka yi, bayan ga wanda ake gani yayin da muke zama a Facebook Live da sauransu. Saboda haka kukan ku wanda ke halarta wannan kullum, muna gode muku kwarai da gaske, domin yawan jama'an a kansa ake koruwan da ta sa ba a iya cika wuri da mutane. Yanzu sai dai a ɗibi gwargwadon ma ta isara. Saboda haka mun gode kwarai da gaske, kuma muna fatar za a ci gaba da wannan. Ina kuma son ƙara gode wa ma'aikatanmu na nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan Abuja, saboda wannan gagarumin aiki da suke kowane mako. Sukan je su ɗauko wani batu su gayyato wani babban baƙo wanda ke da tasirin magana akan irin wannan abubuwa. Saboda ji takanas daga su wa'innan mutane din, mun ji dadi kwarai da Alhaji Mail ya samu dama ya zo ya halarci wannan taro din. Kuma kamar yadda nace, muna fatan Allah ba shi dama ya sake zuwa. Kuma in bai samu sarari ba, mu ma je mu same shi mu ƙara ɗauko muku bayanai din. Sai mu same shi gidan shi na mai, sai mu je mu ɗauko bayanai mu kawo muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai mana maganar Niger din nan.
Mun yi zancen mutane za su yi mamaki su ce Najeriya ta je za ta so mai daga Niger. Abubuwa biyu suka faru. Na farko, a yau haka mun faɗa cewa refinery ba sa aiki, saboda haka dole ka sawo shi daga wani waje. To in za ka je ka sawo shi daga Europe, me zai hana ka ka sawo daga hannun makwabtanka? Hujjanmu na farko kenan. Na biyu, wannan refinery da dan refinery da suke da shi, an aza shi a inda wasu kun san faɗin Niger. Akwai wasu ɓangaren Niger da ka ɗauki wannan man ka kai musu daga Zindar inda yake zuwa wasu ɓangaren ƙasan, to gara ka rufe refinery. Abin da suke kenan. Rufe a suka yi because ya fi maka sauki ka je Kotono. Kotono ya fi musu kusa da Zindar a cikin ƙasan. To shi yasa refinery aka rufe shi aka bar shi. To ba don abin da za su taso wannan area da suke ba ta iya shanye wannan man da ake a nan wurin. Sai suka rufe wannan refinery. Mu kuma halin da muke ciki yanzu, muna buƙatar shi. Sowa muke daga wasu wurare. Sai da haka su ma bukatan su ta biya, mu ma ya zama mana taimako a yau. Amma ko dama tana da wa'adi, daga zaran kana da supplies ba wannan din ba za ka dawo kan ka dogara da kanka. Zabi daga ba wani abun mamaki bane. Kuma kada manta akwai tsari na yanwantaka da kuma da zumunci da kuma tsari na ECOWAS da tabbatar cewa an za ku ya kuyi kasuwanci tsakanin ku, ya fi ku yadda ku je wasu wurare. Shi muka duba muka ga babu wani illa da zai yi wa kasanmu nan, illa ya kawo mana sauki. Domin refinery da yake Zindar misali, tsakanin shi da Kano duk bai wuce kilomita 200 ba, bai ma kai ba. Kuma in ka je kaso daga Euro za ka ɗauke shi kilomita 100,000 wani abu ka kawo shi Kano daga Lagos ko Port Harcourt ko wani. Sai muka babu yadda za a yi man da za ka so nan wurin bai fi wannan arha ba, da sauki ba. Kamar misali kamar motoci ba su fara kawowa ba, da ana yi a kama ka daina, amma za su ga kamar motoci 100 na diesel kowane rana.
To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da shugaban sashen Hausa Ali Mustapha Sokoto da waɗanda suka taya mu wannan shiri, yakan kama Benjamin Gawon, Salihu Awalu, Halima Durawuf da Aisha Mu'azu,
sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri. Sai makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
Gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin rayuwar birni muna tare da wani malami ne. Ko zaka gabatar da kanka, sunanka?
Farko sunana Malam Yahaya. Abdullahi Ahmadu.
Kamar wace sana'a kake yi ne?
To malam gaskiya ne sana'a na ina harkan tuƙin mota ne.
Shin kai mutumin ma wani gari ne tukuna? Wace jiha ne?
Eh ni dan Katsina ne.
Cikin garin Katsina?
No, cikin Zangon Daura.
Zangon Daura? Wai 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 kace ashe dan garin shugaban kasa ne kai. Ko ba haka ba?
Eh to lalle muna tare da shi kware da ne haka yake.
Shekara nawa kenan da ka fara wannan sana'a?
Eto gaskiya yanzu dai zan kai shekara ɗaya da wasu watanni ina harkan nan.
To shi wannan sana'a ta tuki da ka fara ne daga can gida a can Zangon Daura din, dama a can kana tuki ne ko kuma yaya aka yi? Dan ba mu labari mana kana.
No, sai da nazo nan duka wannan abubuwan na same su. San da nake a gida ban iya mota ba. Dide shi gaba wanda Allah ya bude mana dai anan nazo na koya duka su.
To da a can gida kaman wani sana'a kake yi?
Eh gaskiya sana'a na a can muna noma da kiwo.
Kai karatun boko kuwa?
Ka wallahi malam gaskiya mu da yake bokon ba a tashi ba, iyaye mu ba su bashi muhimmanci ba, shi yasa ba mu yi shi ba.
Amma karatun Muhammadiyya fa an dan taba karatun Muhammadiyya?
Eh to mun taba kadan amma kadan ne.
Shi ma kadan.
Kadan ne, gaskiya kadan ne.
To menene baka sha'awan zuwa Abuja ka zo ka fara wannan sana'a ta tuki?
Eh gaskiya sha'awa na yi sha'awan rayuwa na ta yi mun inganci duniya da lahira. Domin ina so in dogara da kaina, bana so in je karkashin wani in cewa ni ka bani yau. Kaga yau in na je wajen ka gobe na dawo ba za ka ji daɗi kai kanka wanda za ka bani. Shi yasa na ce to bari in fita in nema ni da kaina. In samu abin da zan shiyar da kaina da iyayena da iyalena.
Kana ganin cewa in ka zauna a gida kana sana'a ba za ka samu kaman abin da kake samu a can gida ba, fiye da in ka duba, ka gana in ka duba rayuwar Abuja tana da wahala.
Eh lallai haka ne, rayuwar Abuja tana da wahala sosai ana. Amma a gidan yawanci abin da mutum zai samu, in dai mutum ya haƙuri a nan din ma, abin da zai samu, abin da zai mallaka a gidan din ma, a nan ma zai iya mallakan sa. Domin ƙarfi ma yanzu mun fi dogara da noma, to kuma gashi yanzu ana samun ƙarancin ruwan sama. Ha yanzu ma ba a samu ruwan sama ba, maganar da nake da kai yanzu haka.
To amma yanzu kana komawa can gida din, kana komawa ka je ka yi noma ne ko kuma kawai ka dogara da wannan tuki da kake yi ne kawai?
No, gaskiya ban dogara da tukin nan ba. Abin da na samu a nan zan tura a gida a yi mun noma, daga nan ma kuma yi lauyan amfani da shi, abin da na samu a nan yi amfani da shi.
Kaman kana biyan haya ne a inda kake?
No, inda nake, wanda nake aiki da shi, shi ya ɗauki ɗawainiya na rayuwa na inda nake aiki da shi.
Ba ka biyan kuɗin haya?
Bana biyan kuɗin haya, kuma da farko ma bana neman abinci, duka a ƙarƙashin sa nake shi.
To ba, masha Allah, masha Allah. Kai abun ya zo ma da sauki, ba kaman mutane da dama ba.
Eh gaskiya alhamdulillah, nagode Allah. In dai ta wannan hanya ce kam, nagode wa Allah.
Shin ma kana da iyali kuwa?
Eh gaskiya kware da ni na da iyali.
Akwai mata?
Eh kware da ni.
Mata ɗaya, biyu, uku ko hudu?
Aha ba, ba malam. Ai hudu sun yawa ina. Biyu din ma ana nan dai ana tana.
O matan ka biyu?
Eh to gaskiya zan ce ma ina kan nema dai. Daya dai kawai.
Daya yanzu mata ka? Amma ƴaƴanka nawa?
Eh to yaro na
daya. Daya. Ka duba su kuma iyalin naka, kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci ne kamun ka je can?
Oke, gaskiya zan ɗauki kamar kimani wata hudu zuwa wata uku. Hai zai kawai na daɗe wata hudu zan yana.
Kana tunanin wata rana ka koma can gida ka zauna da iyalanka, menene fatanka, me burinka a rayuwa?
To shi kan ɗan adam kullum wanda yake nema so yake ga shi ma yana gida na hina kan shi, ko ba haka ba? Ina sha'awan koma gida nema, ko ban koma gida ba dai a ce dai kana tare da iyayenka ko da iyalanka dai ga su nan dai makamancin haka.
To nagode kwarai malam Yahaya.
Okay, ni ma nagode sosai.
Allah ya taimake mu baki da.
Amin amin, nagode sosai.
Nagode. Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida malam Sale. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.